daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kamar saurare, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 10 ga watan Mayu shekarar 2022 za mu yi magana ne akan illar da shaye-shaye ke haddasawa a cikin al'umma a Kamaru.
Ke Amina masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, bakin sashen Hausa ya jiyo mana daga wurin masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai kuma zamu ziyarci filin mu na Kwalama.
Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama, sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba, zamu garzaya Kamaru a zauren tattaunawar mu, inda wakilin sashen Hausa Muhammad Rabi'u ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Zamu ja akalan shirin namu na yau da gobe akan wato batu na shaye-shayen kayan maye da ya zama ruwan dare yau a gun matasa. To saboda haka muna tare a gefen wannan tebur namu, muna tare da Alhaji Ahmadu a matsayin shi na ɗaya daga cikin yayan yara, Muhammadu Kabiru dan jarida, Usaini Kabiru malamin makaranta, da kuma Abdul Wahab shi kuma matsayin shi na matashi wanda kuma zai halarci wannan shirin. To saboda haka zamu fara ne anan da wato Muhammadu Kabiru ya fara ba mu na shi ra'ayi a game da wannan batu. Ya kake ganin al'amarin wannan batu na shaye-shayen kayan maye wanda ya zama ruwan dare a cikin al'umman namu?
Masu sauraron wannan shashi, kaman yadda yake, abinda nake gani dai a cikin wannan fili, matasa yau suna shaye-shayen wato kayan maye. Abinda ya kawo wannan rashin aikin yi, don shi ya kawo wannan, don mutane matasa na da buri kuma yau ba su da aiki, don shi yake kawo sha'ani maye. Kuma zaka je ka tawar da waɗansu ƴan mata su suke saka su shan kayan maye, ko yana son wani abu abin din bai yiwu ba, zaka tawar da ya shiga wannan sha'anin shaye-shaye. A ɗaya ɓangare kuma waɗansu sun yi karatu, karatunsu sun yi sun gama, suna da su diploma amma ba su da aikin yi. To kaga dole ne su shiga a cikin wato ɓacin zuciya, sai su shiga sha'anin shaye-shaye. To har ila yau kuma a wajen wato abin da ya fi ba da takaici kaman ƴan mata da suke shaye-shaye, su kuma a wani ɓangaren in suke samun waɗannan shaye-shayen in duka ga sakaci ne na iyaye wato kuma da rashin karatu ko rashin tauhidi.
To Alhaji Ahmadu a gurguje na ce kai a naka duban menene sakaci ne daga gun iyaye wanda yake wato sun sau aikin da ko kuma ci alhakin da ya rataya a wuyansu, sun sake ma yaran suna cin karensu ba babbaka, har ya zamanto yau sun riski kansu cikin wannan hali, ko kuma ya kake duban wannan al'amarin?
Wato abubuwan suna da yawa, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abubuwa ne wanda yake ya fi ƙarfin hankalin mutane. Wato akwai maganar tarbiyya a ciki, akwai kuma wato zamani da ya kawo abubuwa da yawa. To a wannan bangaren wanda ya kawo munan abu ne a wurin mutane don kayan shaye-shaye sun yawa. Na farko dai ga magungunan da ake sai da su barkate ko ta ina. To zaka je ka samu a cikin magungunan da ake sayarwa a cikin su asalin su magunguna ne wanda yake nan sai ka je wurin likita ya auna ka zai baka izini ka sha wannan magunguna. To kadan kadan abubuwan su ka fadada ya zama na abin kasuwa ne, mutane suna samun kudi da shi hada wannan da wannan ya zama kayan buguwa kawai. Wani zaka tarar da bagiya yake sha ba wannan kwayoyi ne kawai, in kai masa maganin giya ma sai ya fishi. To kuma gashi nan kuma kullun yana cikin buguwa. To rashin aiki shi ma ya haifar da wa'ansu abubuwa. To kuma da rashin karatu, karatu kuma ba lalle sai karatun boko ba, na addini da kuma karatun boko ya haifar da wa'annan abubuwa iri-iri. To kuma tarbiya ya gurbace, zaka ga yara suna zaune hakan nan suna saki barkate ba isa a saka su su yi ba, ba isa kuma a hana su ba. To wannan kuma da mugayen aboka ne. To ya kawo wa'annan abubuwa wanda yake ya rage karfin al'umma, domin al'umma in ta kasance ba ta da matasa kuma wannan al'umman sunan ta babu, domin su ne da su mai gurbin yaye. To in ya zama to wannan al'umman ta shiga cikin halin da aka shiga yanzu, to abin in wato yana da ban tsoro kuma abin tausayi ne, domin zaka ga wato babu magada, domin abubuwan da suke yi abubuwa ne wanda yake ba za ka iya so ka gani ba ko ka ji. To kuma gashi nan kuma yana faruwa. To a wannan akwai sakacin gwamnati ma, domin gwamnati ita nata abin da ta yi ta sake magungunan sun yi ƙarfi, ya shiga cikin mutane ya fantsama birni da ƙauye. To wannan abin yin idan ba dakile shi aka yi ba illansa yana da yawa. Kuma kaman da na faɗa baya abu ne wanda yake ya zama na mutane suna samun kuɗi da shi. To shi yasa kowa da kowa yana sha'awar shiga wannan kasuwan domin samun kuɗi ne a cikin sauki. Kuma shi ya zamanto in ka gani abun in abin tausayi ne ya fi munana kuma a arewa. A kudu za ka ga su ne yawancin mutanen kudu su suka fi shigar da wa'annan magunguna. Su ba za ka tarar da 'ya'yansu suna cikin irin wannan shaye-shaye da ake yin sa a arewa ba. To kaga abun in wato wani abu ne wanda yake sai a yi yadda za a yi ne a tashi a gano bakin zaren a ga ina matsalan take. Matsalan dai inda magungunan suke fitowa a fara dakilewa, a dora yara kuma kan tuban sana'a da yi musu wa'azi da kuma gwamnati ta yi tsayin daga, domin al'umma su kadai ba hannun gwamnati ba su isa su dakile wannan abin ba. Amma na gani insha Allah in gwamnati ta yi da gaske ta shiga cikin al'amarin za a samu wato imman mafita insha Allah.
To Malam Hussein Kabiru, za a farko dai mun san horas da yara da kuma tarbiyyar da su wani batu ne wanda yake zamu ce kusan alhakin yara kai ne a wuyan wato iyaye da kuma malamai. To yau an wayi gari yaran ba sa ma shayin wato malaman, ba sa tsoron su. An wayi gari a cikin makarantun mu anan yaran na kibe malaman da naushi, wani ma a kai ga su ka da dauka. To kai a naka duban menene ya haddasa irin wannan ire-iren aika-aikan?
To ni dai a nawa fanni dai zan iya cewa duk mun san dai duk wanda Allah ya batar ba mai iya ganar da shi, wanda Allah kuma ya ganar ba mai iya batar da shi. To a fanni wato kaman a cikin makarantu idan mun duba mun gani za mu ga makwabtaka na makarantu, mu dauki ala misali ko mu ce anan cikin jiyar Ngaundere idan mun duba Lycée Classique muka ga kuma makoptaka wato abubuwa da suka tattare da wannan makarantu mun gan muna ganin wato gurin shayi-shayi gidajen rawa da sauransu to me yiwa yaro zai fita gida ya ce ya tafi makaranta amma baya isa makaranta kan ya isa makaranta shi ya tsaya a gurin shayi-shayi shi ya dauki abu idan ya dauka ya sha shi ya shiga cikin makaranta in ya shiga makaranta ya shiga aji kaga da farko dai malami na cikin hatsari sauran wato abokanan karatunsa su ma sun shiga hatsari to ba wanda ya san wato wannan yaro me ya dauka ko me yake ciki me yiwa ni masa magana hankali shi akan shi
to naka ganin wato anan dai akwai wani kaman dan sakaci ne ta bangaren gwamnati wanda yake da a can ba a gine-ginen kayan wato shaye-shaye a gefen makarantu yau kuma an waye gari ana yi wannan baka ganin kaman alal misali wannan dan sakaci ne ta bangaren gwamnati
eh hakika wannan sakaci ne ta bangaren gwamnati amma gwamnati kuma muna da kananan hukumomi wadanda ake kira wato kunce su meri to wannan mun san irin gine-gine haka shi da sun bada wato zamu ce izinin wadannan gine-gine idan sun bada izini duk abin da za a yi sharin ka wato la'akari kaman abu ne na project kafin a yi shi shi an yi wato waɗansu duba da yanayin guri har a zuwa kafa wannan abin to ina ga wato wannan sakacin ta kananan hukumomi ne da ba su mayar da hankali a wannan fanni to ta kuma shanin shaye-shaye mun san dai yaro zaka bashi tarbiya a gida amma idan ya zo makaranta tarbiyan da zai zo ya samu a makaranta daban ne sabila da lokacin da yake batawa da abokan karatunsa ya fi yawa baya samun wannan lokaci da iyayen shi ko da ƴan uwan shi a gida don yaron ya fita karfe 7 na safe shi karfe 4 na yamma yake da to kaga ya bata duk lokutansa a makaranta to waɗannan yara da yake zuwa ya samu wasu basuwa da tarbiya mai kyau to dole ne yau da gobe idan yana ganin suna waɗansu abubuwa ko nce su shan shisha ko daukan waɗansu kwayoyi to dole yau da gobe ko da ya san ba kyau a gida an ce ba kyau to dole ne yau da gobe mu'amala da su shi ma shi shiga wannan fanni to kaga abu ya lalace shi kuma in ya dauko wannan dabi'a in ya zo cikin anguwa shi zo ya yada wa saura iri daya dai je bata iri sauran iri dai ni dai ana wa fannin haka na gani
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
Mallam Abdulhabu an waye gari yau dai ko ina da ina ana tuhuman wato matasa da wato irin aika-aika da suke yi a cikin makarantu wannan abin in anaka gani kana ga ina da nasaba ne da tarbiya da kuka samu ko kuma abu ne wanda yake zuwa ya riske ku tsakan rana
Assalamu alaikum wato wannan abu dai hakika dai zamu ce yana da farko dai yana da nasaba da tarbiya da ake bayarwa a gida domin a cikin tarbiyan da ake ba ku a gida mafi yawanci shine a gida domin kadan ne za ku je ku fita waje a sukulu ku same sa domin ni dai zan ya fara nan farkon abubuwa ne tarbiyan da ake ba mu ne a gida don yayin da tarbiya bai yake wa gida ba hakika za mu aikata ayyukan da ba su da ma'ana waje kuma da haduwa da abokana abokanan da ba su da abin nan masu fada musu je a gida to hakika in kun haru da wayannan mutane za ku samu gurbataccen tarbiya to haka ma ta fannin abin nan zance gwamnati ma na matuƙa sakaci a wayannan abubuwa alal misali miyagun kwayoyi da suke shigowa ƙasa hakika an sa jami'an tsaro a bakin dokoki domin su yi daga muri a ƙarra su yi ta'ammali da shigo da wayannan miyagun kwayoyi to amma da yawan rashawa cin hanci ya yawa sai su bar abin nan ya dinga shigowa to wannan abubuwan yakan sa abin nan matashi ya ga abubuwa sun shigo gwamnati ba su yi takatsantsan kai ba shi ma abubuwa wani abubuwa yakan kawo gurbatan tarbiyyar to haka zalika da rashin nayi shi ma babban abu ne da yake abin nan ki mana koriya sosai matika
to rashin mallakan aiki da za a yi dogaro da kai
haka hakika sosai domin zaga mun yi karatu ba abin yi sosai matika wannan abubuwan shi ma dole gwamnati ta tashi ta tsaya kan wannan abubuwan farko dai abin ne rashin abin yi shi yake kawo nan da zama banza a anguwa da rashin karatu
to malam Muhammad Kabiru nace wani hanzari ba gudu ba duban yanda wato kayan shaye-shayen ya yalwata akan kasuwanni kuma ya sawaka agun waɗannan matasan gujin mallakan waɗannan kayan mayan shin naka duban wace hanya za a yi don a ga an dakile shigowan waɗannan kayayyakin kan kasuwannin mu
to Muhammadu Rabi'u wannan magana ne wanda ka faɗa mini ni kuma nake so wato mu duba mu gani na farko ba kayayyaki wato wanda ake samu riba kamar shi kayan maye ana samun matukar riba a kayan maye kuma yau kaga ga Nigeria uwa uba wanda waɗannan kayayyakin ake shigar da su berkete domin kasuwar Nigeria ba kasuwa bane wanda ake sa ido akan kayan maye duk wanda ya tafi jeje ya siyo abin da ya siyo duk ya kawo kaga waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta tashi ta tsaya ba to ba za a samu ba za a dakile waɗannan abubuwan din ba dole shi gwamnati ta tsaya mu kuma iyaye mu tsaya mu san ina yaran mu suke tafiya me suke yi me suke ciki domin kada ka ga yara yau sun hadu su uku ku ce kun ba su wani goyon baya to za da akwai abin da je za su haifar bayan wannan to dole ne shi mu iyaye mu sa ido mu sa lura kuma yanda za mu ce a kowane anguwa na cikin garin da muke mu samu makarantu ta Islama wanda yake za a karantar da yara domin su samu tauhidi don yaro wanda ya karatun Arabiya ya mallaki ya san abin da yake yi ya san wato buguwa baya da kyau a cikin addini don yau mun fi ba da karfi a karatun zamani wanda yake je ba ma yara aikin yi mun bar karatun wato addini to waɗannan abubuwa mu kiran da zamu yi ma masu hannu da shuni da kuma gwamnati don Allah su zo su gina mana makarantu kamar Najeriya ita kuma ta kawo mana agajin malamai wanda za su karantar mana da yaran mu addini don waɗannan abubuwa in ba an yi tsayuwar daka ba don ko mutuwan aure da ake samu da waɗansu miyagun abubuwa don duk rashin fahimta addini ne in yara su aka fahimci addini ba za a samu wannan ba ko mutuwan aure yau yarinya ta ce maka sauni ana da masoya na dauka na kai kaza kaza kaga ai duk daga cikin wato rashin biyayya rashin sanin addini shi ya kawo waɗannan abubuwan ne to dole shi mu dawo yadda iyayenmu suke shi sun karantar da mu za mu tafi ko makarantun boko domin dade a yadda yake dole shi kaga an karantar da yaro ya sauki ya san menene farbu ainihin shi sannan farillan ainihin shi sannan ya fara tafiya kuma ya shiga aji ya soma karatun boko to dole ne muna roƙon iyaye da shigar da yara makarantu kuma a bawa malaman din wato a karantarwan zamani ba karantarwan wato allo irin na da ba na kushe ma makarantun allo bane to sha a sauya abin din zamani ya kawo karatu to dole ne shi mu sauya mu kuma mu san yadda zamu yi
Yeah.
Yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
To welcome da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamu yi.
Da fadukan shinkafa?
Eh, da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbubin nan. Kai ka zaka ci ba irin shi kake yi a gida ba.
Eh, kana ma da wannan gaskiya ne Hajiya.
Wannan to shi za.
To menene sir? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani. Tana bukatan tattasai. Jar tattasai. Uwar gida na bukatan attarugu, tana bukatan albasa, tana bukatan mangyada, tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta, kanin fari, masoro, tafarnuwa, sinadarin dandano. Uwar gida na bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta wato attarugu, tattasai da albasa ta wanke su ta nike su.
To me ake so ku kada?
Kadan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba. Idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya daukan kaman kwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku. Sai ta dan ɗebi attarugu. Idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida, bakwai zuwa takwas. Sai ta dauki kwallon albasan ta guda daya. Ta wanke su ta hada ta nike shi a blender dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta. Uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza. Duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba. Idan nama gare ta za ta iya yin party jollof, idan kifi gare ta za ta iya yi, haka kuma idan kaza gare ta. To uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora. Yau uwar gida na bukatan shinkafa. Shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi. To idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta. Uwar gida ta fara da saka dan man ta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka. Sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi. Idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa. Shi ma idan ya fara dan soruwa ya fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba.
Kai tsaye ba tare da ta sa mishi ruwa ba?
Ba tare da ta sa mai ruwa ba. Sai ta juye shi tester ta hautsina ta har ta hautsina shi duk ya hadi. Idan ya hadi ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi na kakken tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba. Don uwar gida ta zuba ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba. Don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko. To dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi. Idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama. Sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin da faduka. Idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta kara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta. Sai uwar gida ta hautsina ta dudda ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya. Idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano akwai mai akwai ja akwai ja mai kara fito da kalan ja. To wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga. Yawwa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe. Idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta. Akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san kar mu rage wa kanmu sitaci a jiki. So ina bada shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa. sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin. Uwar gida tana iya daukan chokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi
ta ta sa ruwan zafi
ta sa ruwan zafi uwar gida za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke
wani sanatan ga sukan zuba gishiri ne a cikin ruwan
idan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta debi gishiri sai ta barbada sai ta kare ibon ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi tai za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta daure shi kuma zaki ganshi yayi dai dai yayi wasar wasar
to an rage min shi starch da
dankalin sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin kila ruwan abincin ta ya tafasa
san wannan
san ruwan san wannan ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peace
eh to
su kayan
ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da wasu
eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokaci sai ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman
ba ta yawa
an sa anan a sa anan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bashi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kinga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka idan ka zuba shinkafan dama zaka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bashi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma zaki zo ki gani yayi wasar wasar yayi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta debo garwashi a cikin wani dan kwanan silver sai uwar gida ta saka a ciki sai ta bude wannan tukunyan sai ta dora wannan
bayan ta tuna tsakiyan girki
eh ta dan bude kada sai uwar gida ta dauko kwanan ba roba ba sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta sai ta saka a ciki anan sai uwar gida ta debo dan mangyada kadan sai ta dan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper
to
eh ko leda
to me yasa din haka
saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri eh zai dan bashi kaurin wannan na party jollof eh da kin bude da kike na dan kaurin nan ka dan kina dan ci kina dan
to shi ne
shi ne bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji
wato man nan da za a zuba ma gawayi ya taso gashi an rufe shi ne zuba da wannan kaurin kanshi kanshi
da ake yi da ake bukata
shi kenan shinkafan da ake cewa party jollof
ta samu kin ga kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne ko mai dan hayaki
dan kauri
mai dan hayaki da dan kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci yau wato kin samu party jollof kenan
to
sai a nemi hadin shi
kaman
su lettuce din da nace miki
kaman salad kenan
yawa kaman salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki
da ba ai da amfani ne
yayin
da kike cin abinci
yawa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri aka datsa dan kukumba aka yawa zai wadata
haka
zai wadata
so sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyen abubuwa shi wannan din ma kawai dan ganyen dan tumatir ba kana ya bada
ki nemi dan ruwan kal din kike dan barbada ki sa gishiri shi ma zai wadata
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Shouldn't the BOA